This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 14 ga watan Disamba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
An tsige shugaba Yun na Koriya ta Kudu akan yunkurin ƙaƙabawa ƙasar mulki soji, sai an dakaci hukuncin kotu. Tsohon dan wasan ƙwallon ƙafa Mikhail Kavelashvili ya zama shugaban Georgia. Sannan dakarun sojin ruwan Amurka sun fara ƙaura daga Okinawa zuwa Guam shekaru 12 bayan da Japan da Amurka suka amince da sake haɗin kai.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni, za a ji martanin Najeriya da ma wasu 'yan Najeriya mazauna Ingila dangane da furucin da shugaban jam'iyyar Conservative Kemi Badenoch ta yi na cewa Najeriya ƙasa ce da cin hanci da rashawa da rashin tsaro ya yi wa katutu.
Everyone has got the right.
Yace kowa na da 'yancin faɗin albarkacin bakinsa.
Za kuma ku je da jami'an tsaron da ake sallama daga aiki ke kafar angulu ga sha'anin samar da tsaro ta fadawa ayyukan ta'addanci.
Sunana Austin Antoni, a gaskiya ni da sun soje ne. A kowane da muka kama ne, an ce Boko Haram ne mun kama shi.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace rana Asibici, yamma muna tafe da shirin A Dawo Lafiya. To amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ga labaran duniya. Yan majalisar kasar Koriya ta Kudu sun tsige shugaban kasar Yoon Suk Yeol akan yunkurin sa na baiwa sojoji ikon wucin gadi a wani matakin da yanzu masu shari'a suka yi na'am da shi. Yan majalisa 12 masu rinjaye masu ra'ayin mazanjiya sun marawa yan hamayya baya a zaben na ranar Asabar da ya kai ga tsige Yoon, wanda yake cikin wa'adinsa, rabin wa'adin mulkinsa na shekaru 5. Tsige shugaban ya dakatar da ikon Yoon har sai bayan kotu ta tabbatar da sauke shi daga kan kujerarsa. A halin yanzu dai Prime Minister Han Duk-soo shine zai rike margamar mulkin kasar na wucin gadi. Tsohon dan wasar ƙwallon ƙafa Mikhail Kavelashvili ya zama shugaban Georgia, yayin da jam'iyya mai mulkin kasar ta ci gaba da rike kambunta a wani yanayi da 'yan hamayya suka ayyana da koma baya ga yunkurin kasar na shiga kawancen EU da nasara ga Rasha. Kavelashvili ya yi nasarar lashe zaben na Asabar cikin sauki, la'akari da cewa jam'iyyar Georgia na Dream Party ce take da rinjaye da wakilai 300 wanda ya maye gurbin zaben shugaban kasa kai tsaye a 2017. Jam'iyyar Dream Party na Georgia ta ci gaba da rinjaye a majalisar dokokin kasar a zaben 26 ga watan Oktoba, wanda 'yan hamayya suke zargin an yi aringizon ƙuri'u tare da taimakon Moscow. Tuni shugaban kasar Georgia mai barin gado mai ra'ayin jam'iyyun manya ya juya wa majalisar dokokin kasar baya, sannan ya buƙaci a tafi zagayen zaɓe na biyu. Dakarun sojin ruwan Amurka sun fara ƙaura daga Okinawa zuwa Guam shekaru 12 bayan da Japan da Amurka suka amince da sake haɗin kai don rage nauyin da ya rataya akan dakarun Amurka da ke tsibirin kudancin Japan. A ranar Asabar ne mambobin rundunar dakarun sojin ruwan na uku da ke Okinawa suka fara ƙaura zuwa tsibirin da ke yankin Pacific. Kamar yadda dakarun sojin ruwan Amurka da ma'aikatar tsaron Japan suka faɗa, wato abinda dakarun sojin ruwan Amurka da ma'aikatar tsaron Japan suka faɗa cikin wata sanarwar haɗin gwiwa kenan. A 2012 ne Tokyo da Washington suka amince su kwashe akalla dakaru 9 cikin dakarun sojin ruwan Amurka 19,000 da aka girke a Okinawa, wanda suka kunshi dakaru 4,000 zuwa Guam.
An jima kada Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko da zai kama Burtaniya. Inda dan tsakanin nan ne Kemi Badenoch shugaban jam'iyyar Conservative of Burtaniya yar asalin Najeriya ta ayyana Najeriya a matsayin kasar da cin hanci da rashawa da rashin tsaro suka yi wa katutu. Ta kuma ce ba za ta janye kalaman nata ba duk da cece kucin da ake ci gaba da yi akan batun. Akan hakan ne kasar ta Najeriya da ma yan Najeriya mazauna Burtaniya suka bayyana ra'ayoyinsu kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton da Ramatu Garba ta aika mana.
Kemi Badenoch, the leader of the British Labour or Conservative Party, in spite of her efforts at denigrating her nation of origin.
To mataimakin shugaban kasar Najeriya kenan Kasim Shatima a yayin wani taro yana mai mayar da martani kan kalaman Kemi Badenoch da yace kalamai ne marasa dadi na kaskanci ga Najeriya. Ms. Badenoch, mace bakar fata ta farko da ta zama shugabar jam'iyyar Conservative a Burtaniya, ta ja hankalin miliyoyin 'yan Najeriya bayan da ta bayyana kasar a matsayin wacce rashawa ta yi wa katutu. Kalaman da ba su yi wa 'yan kasar wanda ke ciki da ma wajen Najeriya da dama dadi ba. Anas Muhammad, mazaunin birnin London ne.
Tunda mata ya kamata ci ta koyi yadda ake yin magana. Jiya shugaban kasar Burtaniya ya gabatar da kamar a ce 6-point agenda din shi don majalisa. Ko aldo mukamman take ne kuma aikin take ne amma ita ce wacce ta tashi kai tsaye take ce mishi ya akai biscotting down immigration a cikin wannan ya hana baki zuwa. Ita inda ana hana baki zuwa ita za ta zo har ta kai mukamman da ta kai.
Sai dai wasu kamar Mickey Mike na ganin tana da yanci kamar sauran jama'a. Na fadin albarkacin bakin ta.
Everyone has got the right.
Yace kowa na da yancin fadin albarkacin bakin sa kuma ba yadda ra'ayin wanda aka haifa a Burtaniya ya zo daidai da na wanda aka haifa a Najeriya. Wasu kuwa kamar malama Aisha Hanan na ganin duk da cewa da ƙarshen gaskiya a kalaman nata amma akwai buƙatar tana sara tana duban bakin gatari.
Ta fito a matsayin ita 'yar siyasa yanda ta dau hanya gaskiya ina ga kaman ba zai mata amfani ba saboda duk mutumin da yace shi dan siyasa ne dole ya duba kansa a matsayin da zai iya kuma zamantakewa da kowaye.
A yayin da wasu ke ganin tunda da ƙanshin gaskiya a sukar da ake yawan yi wa kasar me zai hana shugabannin su dinga yi wa ire-iren waɗannan kalaman duba na tsanaki. Abdulsamad Galadima, masanin siyasa a birnin London, ya yi tsokaci yana mai cewa.
Tana da hanyoyi da dama da ya kamata ta isar da wannan saƙo ga shugabannin Najeriya don ba na tunanin akwai kasar da za ta ɗauki irin wannan kalaman a kuma inda aka yi su a matsayin gyara ga shugabannin kasar. Kuma amma mafi amfani shi ne ya shugabannin kasar ya wannan abin zai tunzura su wurin ganin an farfaɗar da tattalin arzikin Najeriya kuma an rage cin hanci da rashawa.
To a yanzu haka a kasar ta Burtaniya wani sabon cece-kuce ya sake kunno kai a sakamakon wasu kalamai da Mrs. Badenoch ɗin ta yi da bai wa 'yan Burtaniya da dama daɗi ba. Har wa yau ga Anas Muhammad Sani.
Ina jin da ya kamata ta ci ta ƙara zamanta don ko jiya ta sake samun matsala su tuwa ta zagi sandwich kenan har yanzu ba a gama ba a daina magana ba kamar ne ka ta yi Arewa ka zagi tu ko ka ta yi wajen Yarbawa ka zagi Amala da sauransu.
Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Aisha Ma'azu da ci gaban labaran duniya.
An kammala sab zaman sauraron wata shari'a mai muhimmanci akan haƙoƙin da suka rataya akan ƙasashe a ɓangaren sauyin yanayi a kotun Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Hague a ranar Juma'a. Sakamakon zaman kotun ka iya kawo tarnaƙi ga yaƙi da ɗumamar yanayin da ake yi a faɗin duniya da kuma waɗanda ake zargi suna kan gaba da gurɓata muhalli da iska mai guba. Manyan masu shari'an kotun duniya su 15 ne suka saurari bahasin shaidu daga ƙasashe 99 da gwamman ƙungiyoyi. suna yunkurin tabbatar da haƙƙin dayara taya akan ƙasashe a shari'ance wanda zai taimaka wajen tunkarar sauyin yanayi sannan yayi gyara akan duk wata illar da aka yi wa yanayi da sanadin sa misali yadda ƙasashen da ke tsibirai suke asarar filaye a sakamakon haurawar teku kananan ƙasashen tsibirai sun koka cewa suna cikin hadarin rasa matsugunan su saboda haka wajibi ne a yi aiki wato wajibi ne dokokin yancin ɗan adam na duniya su yi aiki akan al'amuran sauyin yanayi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai batun rashin tsaro na ayyukan ta'addanci yan bindiga a Najeriya inda ake samun wasu jami'an tsaro da aka kora daga aiki suna shiga ayyukan ta'addanci inda a makon nan aka kama wani jami'in soja da aka kora daga aiki yana sojan gona inda suke wato inda ya addabi jama'a daga Sokoto Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton
daga cikin matakan da mahukunta ke dauka domin dakile ayyukan ta'addanci a Najeriya akwai ƙara horarza jami'an tsaro da kuma tura su wuraren da ake buƙatar su yi aiki domin kawar da ayyukan na ta'addanci sai dai kuma wasu lokuta sukan su jami'an tsaron akan same su da aikata laifuka da suka saba wa kayyadar aikin su abinda kan kai har a kore su daga aiki irin waɗannan kwararrun jami'an tsaron waɗanda tuni sun samu kwararren horo wasu lokuta kan hada kai da miyagun mutane suna addabar jama'a ta fuskoki daban-daban kamar wani kwararren jami'in soja da aka kama a Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya yana ikirarin shi soja ne yana addabar jama'a
sunana Austin Anthony a gaskiya ni dismiss soja ne akwai wanda muka kama ne an ce Boko Haram ne mun kama shi to around 1 o'clock na dare yara sun ka bashi ruwa su ga sharuwan kawai sai ya ɓace ba ƙara ganin shi ba shine an kai court martial dina gani ne su court commander nasu an kai court martial dina abin da litin majisunsa kenan gaskiya ban da wani aiki da nake yi na haɗu da abokai wanda sun ka sani cikin wanga abin amma ni kuma gaskiya na yi na dama yin wannan abin
lokacin da aka kori wannan jami'in sojan yana kan mukamin lieutenant amma yanzu yana ayyana kansa a zaman manjo na soja mai aiki yanzu yana yaudarar al'umma domin ko kafin wannan kamo da aka yi masa yana kan beli ne na wani fashi da ya yi tare da kwace wata mota kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ya bayyana cewa ko lokacin kama wannan jami'in sai da aka kai ruwa rana domin ya nuna cewa shi jami'in soja ne mai aiki yanzu
an ci gaba da bincike wanda ya kamu ga samo wasu abubuwa a cikin wurin shi hannun Austin Anthony wanda sun kada da tuwayin sojoji tare da mukamin major akwai kuma mukulle guda bakwai waɗanda aka ce wa mastaki da kuma ID card na soja wanda ke tare da hoton shi da mukamin major akwai bana ta Nigerian Army akwai kuma stamp guda biyu su ma na sojoji da kuma baje guda uku na sojoji
samun irin waɗannan jami'ai a cewar masana lamuran tsaro babbar barazana ce ga aikin kawar da ayyukan ta'addanci da dakarun Najeriya ke yi musamman yanzu da matsalar rashin tsaro ta kici ta kicinyewa a wasu yankuna musamman a yankin arewa Detective Awal Baladir mai iya masani ne kuma mai sharhi akan lamuran tsaro a Najeriya.
Ina muka kiran da hukumomin tsaro cewa ba komai mutum zai a cikin aiki a ce an kore shi ba. Saboda an ka kori jami'in tsaro wanda ya kware ya goge ya san harkar bindiga ya iya mu'amala da jami'an tsaro ya san kuma yanda masu aikata laifi suke. Saboda ka yafi sauki ya fada cikin bata gari in bai taimaki kansa ya kaura ciwo kansa daga wannan wajen ba.
Irin waɗannan mutanen za su iya amfani da kakin da suka yi aiki da shi kafin a kore su wajen aikata duk abin da suke bukata ba tare da an kalubalance su ba da sunan cewa jami'ai ne na kwarai.
Zai iya amfani da kakinsa ko kuma wasu abubuwan na cikin aikin ya dinga taimakawa 'yan ta'adda kasancewar yana da damar yin hakan kasancewar gogagge ne kuma ya san yadda ake yin abun kasancewa kuma. Wani lokacin ma za ka ga kakin ma an koda an kori mutum ko wani abu ba karɓarsa ake fuli ba da ake yawancin kakin ma jami'ai ne suke siya da kansu.
Wannan jami'in dai da aka kama a Sokoto duk da yake ana kan bincike masana na ganin irinsa da makamantarsa da ake kora daga soji har ma da wasu ayyukan kayan sarki kan iya taimakawa ayyukan 'yan bindiga. Abinda kuma kan iya yin tarnaƙi ga nasarar da ake ikirarin ana samu wajen yaƙi da masu aikata ayyukan ta'addanci a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
An gaida Muhammad Nasir. Ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Ba da haka duk sai da aka ra'ayi za a yi zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma lokaci ya da za a ƙara gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muke yi a cikin watan karshe na kowace shekara, muna kawo muku wasu shirye-shirye da muka gabatar a baya masu daukar hankali. A yau za mu kawo muku batun yawan hatsarin jiragen ruwa a Najeriya ne, ba da bata lokaci ba ga shirin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne na hatsarin jirgin ruwa a Najeriya. A jihar Zamfara, wani jirgin ruwa ya nutse da mutane sama da 50 da ke kokarin tserewa harin 'yan bindiga a ƙauyen Kali a ƙaramin hukumar Gumi da ke jihar. Lamarin da ya yi sanadin salwantar rayukan wasu daga cikin mutanen. Wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura ya bi kadin lamarin da kuma rahoton da ya hada mana.
Maso aikin ceto a hatsarin jirgin ruwa da ya faru a ƙauyen Kale na ƙaramar hukumar mulkin Gumi a jihar Zamfara sun tabbatar da tsamo garwakin mutane 9 daga cikin mutanen da hatsarin jirgin ruwa ya rutsa da su a yankin. Lamarin dai ya faru ne sanadiyar firgici da tashin hankali da al'ummar suka shiga sakamakon samun labarin yunkurin 'yan bindiga da ke kokarin aukawa garin domin kai musu hari, yayin da gulbin ke dauke da ruwa masu tarin yawa sakamakon ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙwarya. Aliyu Sukata Kali shine sarkin jirgin ruwan Kali kuma shine matukin jirgin da yake tuƙa jirgin lokacin da ya nutse. Ya shaida mani yadda lamarin ya faru.
Abin da ya faru ce muna aka yi barayi sai sun kawo kusa ga garinmu. Muna nan muna haɗa jama'a da wannan lodi na biyan. Bayan mun ɗauki wannan mutanen mun kai tsaye ruwa mutum 50. Sai jirgin ya nutse, lokacin da jirgin ya nutse nake jama'a don Allah a taimaka mana saboda na da al'amari na yaba. Mutane sun yi ƙarin 100 bakin ganga, sai kowa daga mai gora sai mai gaba sai mai mataki ana cancan mutane kamar rawa da sun yi ƙasa. To waɗanda aka hitsuwa mutum 53, to aka hitsa mutum 40, mutum 9 sun ƙare, mutum guda na nan bai ƙare ba har yanzu.
Asim Umar wanda shi kuma shaidun gari da ido ne kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aikin ceton mutanen da suka nutse a cikin ruwan ya yi ƙarin bayani dangane da faruwar lamarin.
Lamarin na lokacin da lamarin na yin faru muna dai saman tauni ka gane mun yi gudu akan waɗanda ɓarayen. Yake muna bakin ruwa sai a ce mu take sai mu tsallake gulbi, mun tsallake gulbi to sauran iyalanmu da matanmu da ɗiyanmu suna nan bakin gulbi kaga babu yadda za a mu tahi ba tare da kuma sun tsallake gulbin ba. To lokacin na aka sawo su ga jirgin ruwa kwale-kwale hakan ga. To ɗaya daga cikin mai da matsala ta yawa sai shiga daga cikin ruwan domin ya jawo jirgin ya yi waje. Yana kaiwa sai jirgin na nufi yana yin ƙasa. To gaba ɗaya babu wani abu bayan 'yan kayayyakin da na taso sa muku muna kan saman tudu.
Ita kuwa malama Amina wadda ke ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto bayan nutsewar jirgin ruwan tare da ita da 'ya'yanta ta ce sun shiga tashin hankali da ruɗani lokacin da jirgin ya nutse da su kafin daga bisani a samu nasarar ceto su.
Abin da ya faru da mashiga jirgin kun ta sa matsakiya Allah aka bani da nuci ba sai kana aka mutu da ni na shiga ceto na kan da ta ni hatiya na gaskiya.
Ku nawa ne cikin jirgin?
Mu kamar ka kima ne mu 20 mu 30 mun dan da dana mu biyan mu ce mu ji na shi Allah shi da wanda yake tona.
Honorable Adamu Aliyu Gumi shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara kuma dan majalisar da ke wakiltar yankin ya ce ya shiga damuwa matuka da jin faruwar lamarin kuma tuni yake fafutukar ganin al'ummar yankin sun samu sa'ida sakamakon halin da suka ciki na kalubalen tsaro da kuma makekin gulbin da suke tsallakawa kafin su samu shiga cikin garuruwansu.
Wannan lamari ya faru ne ina kan hanya ta zuwa Guso daga Gumi saboda na je Gumi na isa birnin mazajen mazawa ta gari na ko da naje na tarar da an yi ruwa masu karfin gaske har sun wuce mana da jirage a garin birnin mazaje. Na tarar da abun mutanen garin kuma sun ci mun ce ga matsalar ta faru da su. Na je cikin gaggawa na tuwa a je a saura nan jiragen a kawo a yi amfani da su saboda bai yiwa mu zauna a mashayat babu jiri ko daya wanda mutane su amfani saboda ita a hanya gida mu tsallaka ruwa nan. Hanya da muke ta yi linkin da mun da Gumi tana da mummunan matsala ƙara tsallaka ruwa nan. Su wannan gari na Kale bayan na sau jirgi na garin birnin Murabi sai ga garin Kale su ma jiragen su a ce su ma sun fafashe su ma sun wuce jiragen kwarai gaba da kudi ya wuce su jirgin da ya rige kuma mara kyau ne ya shi an yi dakile dakile an kakkashe shi da anin kada to hakan da suke amfani da shi na tsallakar da mutane sanadiyyar band da aka gaya mu cewa sun tsallako kuma sun tunkare waɗannan yankuna nasu
shi ne wannan yankin na Kale da ke gundumar birnin Magaji a ƙaramar hukumar mulkin gumin jihar Zamfara ɗaya ne daga cikin yankunan da ke fama da harare ɗan bindiga wanda lamarin daidaita su kuma yanki ne mai matukar wahalar shiga saboda rashin hanya da kuma kalubalen tsaro duk da santor yankin mai albarkatun noma mai tsarin yawa kamar gero da dawa da wake da ƙwarya da dankali da sauran abubuwan da al'ummar yankin ke nomawa ƙarshen rahoton kenan Abdulrazzaq Bello Kaura mure Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya
to madalla a gaida Abdulrazzaq Bello Kaura To sai kuma ni taro da wata kungiya mai zaman kanta mai rajin kula da nagarta da inganci wato Advocacy for Integrity Rule of Law Initiative ta shirya a jihar Bauchi don wayar da direbobi da masu amfani da hanyoyi game da hatsarin da ke lakume rayuka a Najeriya wakilin mu a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tattauna da wani babban jami'in kungiyar wanda ya bayyana sunansa kamar haka
sunana Mahmud Muhammad Abubakar ni ne state coordinator na wannan program daga Bauchi dalilin da yasa muka gabatar a takaice dalilin mu karfafa mutane wajen bin doka da oda misali akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli da yawa sai muka zabi mu dauki wani janibi a cikin sa mu wayar wa mutane kai akan sa ko za a samu sauki a rayuwa to ana fadakar da su kasan dan mutum yana da wahalar sha'ani
wani lokacin jama'a ne suke wasa
eh suna wasa da shi ina da zuwa yana da wahalar sha'ani abu biyu ne yake jawo haka na farko san zuciya na biyu jahilci wanda kuma ta addafi mu gaba ɗaya shi yasa mai yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasa laifin su ne sannan har da laifin gwamnati wajen bibiyan su akai akai yanda ya dace wajen enforcing law sannan kuma ta janibi da na gaya maka su din masu yin hakan sun zuciya ne da jahilci shi ya jawo burin ga an ci ma mu zama yan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda shi ne abin da muke so mu cimma in Allah ya yarda
Suma mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka.
Sunana Sani Dalibi na aiki a ma'aikatar Yankari Express a matsayin Operation Manager. Mun yi appreciating da wannan taro mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar mu wanda da ba mu da shi. Yanzu kuma through wannan al'amari ina ganin wa'ansu abubuwan da suke tasowa matsaloli da ake samu. Insha Allah za a tackle din su kuma muna ganin hakan da ake yi shine zai wayar mana kayin sauran jama'o'inmu direbobi saboda yanayin driving da ake yi kirin somehow akan hanya da sauransu
to madalla a nan ne kuma muka kawo karshen shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu kuje mu dauki da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shiri Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla da fatan an dawo lafiya lokaci ne kuma da zamu kawo muku wasu daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta email. Sakon na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Yakubu mai aski Badaraka sai Malam Ja'far Badaraka da Sani Usma Dattai a jihar Damagaran Jamhuriyar Nijar. Inda kuka ce salam VOA Hausa alal haƙiƙan gaskiya za mu iya cewa matakin da gwamnatin ƙasar mu ta Nijar ta ɗauka wajen dakatar da tashar BBC Hausa a nan ƙasar ta ku ta Nijar duk da cewa ba ku ji daɗin hakan ba ta ce amma dai hakan ya yi daidai saboda kowa ya taka dokar ƙasar mu ta Nijar matakin ya yi kyau don haka yana da kyau saranta soshi na gida da ƙetare su yi wa kansu karatun tanatu domin ganin hakan ba ta fi gare su ba. Fatan Allah ya sa wannan shine abu mafi zama alheri a gare mu baki daya. To amin summa amin. Sai sako na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rijau, kace tabbas faduwar zabe da jam'iyyar mai mulki ta yi a Ghana sakamakon tsadar rayuwa da al'ummar ƙasa ke ciki babban darasin koyo ne ga gwamnatin Asuwaju ta Najeriya. Domin dai an ce gani gawa ne ya ishuwa na tsoron Allah. Sai sako daga Sani mai langa-langa Yalwa Yayuri, kace salamu alaikum biyoyin Hausa. Muna kai kasar mu ta Najeriya murnar fara fitar da man fetur zuwa kasashen ƙetare bayan shafi sama da shekaru 50 tana shigo da mai daga waje. Da fatan Allah ya sa hakan ya dore, kuma da fatan Allah ya sa farashin man ya sauko a cikin gida Najeriya, domin kuwa kar mu zama abin dariya a idan duniya a ce na waje na samu da sauki kai da ake haƙo shi a ƙasarka kuma kana ɗanɗana kudarka. Da fatan Allah ya ba mu sa'a. To amin summa amin. Sai sako daga Ali Rakkana Gashuwa, kace tattaunawa tsakanin kasashen Larabawa akan ƙasar Siriya, Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin soso da sabulu wajen dawo da zaman lafiya a ƙasar ta Siriya. Sai sako na Alhaji Ali Goslo kakakin Samar Zaria, kace kana kira ga shugabannin Najeriya musamman 'yan majalisun dokokin tarayya da sanatoci da kuma rantsi kasu yadda su ci amanar yankunan da kuma mutanen da suke wakilta, sani cewa amana ce kuma an zaɓe su ne domin su kare muradun wakilansu ba domin su je su biyare masu shakida ba. To madalla yanzu kuma kafin mu je ga takaitattun labarai ga wannan saƙon.
Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka: alamar ƙarawa 1 wato plus 1 sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3. Zan sake maimaita lambar alamar ƙarawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3. Kada ku bari a bar ku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
Da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice.
To a takaice, 'yan majalisar dokokin ƙasar Koriya ta Kudu sun tsige shugaban ƙasar Yoon Suk-yeol a kan yunkurinsa na baiwa sojoji ikon wucin gadi a wani matakin da yanzu masu shari'a suke yi na'am da shi. 'Yan majalisa 12 masu ra'ayin mazan jiya sun mara wa 'yan hamayya baya a zaben na ranar Asabar da ya kai ga tsige Yoon, wanda yake cikin rabin wa'adin mulkinsa na shekaru 5. Tsige Yoon ya dakatar da ikonsa har sai bayan kotu ta tabbatar da ko za a sauke shi daga kan kujerarsa. Tsohon dan wasar kwallon kafa Mikhail Kavelashvili ya zama shugaban kasar Georgia yayin da jam'iyya mai mulkin kasar ta ci gaba da rike kambunta a wani yanayi da 'yan hamayya suka ayyana da koma baya ga yunkurin kasar na shiga kawancen EU da nasara ga Russia. Dakarun sojin ruwan Amurka sun fara kaura daga Okinawa zuwa Guam shekaru 12 bayan da Japan da Amurka suka amince su yi aiki tare domin rage nauyin da ya rataya akan dakarun Amurka da aka girki a tsibirin kudancin Japan. An kammala zaman sauraron wata shari'a mai mahimmanci akan haƙoƙin da suka rataya akan ƙasashe game da sauyin yanayi a kotun Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Hague a ranar Juma'a. Sakamakon zaman kotun ka iya kawo tarnaƙi ga yaƙi da ɗumamar yanayi da ake yi a faɗin duniya da kuma ƙasashen da ake zargi suna kan gaba da gurɓata muhalli da iska mai guba.
To baki ɗaya kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya ne je kamar da Chadi wanda zai yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai Fiona Nandudu da ta ba da umarni da injiniyan mu ma na yanzu. Hawa Sharif ke muku fata alheri daga nan Washington DC, sai an ji mu.